والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa, barkanmu da sake kasancewa a wannan makaranta mai albarka ta Sheikh Muhammad Hussein Yaqub Hafizahullah, wanda muna tattaunawa ne akan abubuwan da suke da alaka da zuciyar ɗan adam, yaya take ɓaci, yaya take gyaruwa. A yau insha Allah tabaraka ta'ala za mu tattauna ne akan yaya ɗan adam zai bawa zuciyarsa kariya da kuma alamomin cututtukan da suke damun zuciya, da ya zai warware ko ya warkar da wannan ciwo ɗin. Allah ka yayi mana, ka raba mu da ciwon zuciya. Na gaya muku a karatun baya cewa idan na ce ciwon zuciya, ba ina nufin ciwon zuciya wannan wanda na duniya da za ka je likita ya gwada ka ba shi nake nufi ba. Ina nufin ciwon zuciya na saban Allah. Allah ka gyara mana zukatanmu. Wanda ya je da zuciya mai kyau wurin Allah, shi ne zai samu rahama, shi ne zai shiga aljanna. Zuciya ana bata kariya, zuciya ana gadinta. Ana bata kariya, ana kuma gadinta. Allah ya faɗa, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum alhuda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. A cikin wannan aya, abinda zamu fahimta shine Allah ya kwadaitar da mu kuma ya zaburar da mu a mu rinka tadabburin alqur'ani, mu karanta alqur'ani, wato mu fahimce shi, mu yi tadabburin sa, mu bi ma'anarsa, mu yi aiki da abin da ke cikin sa. Waɗanda suka juya baya, suka ridda, suka bar musulunci, suka ƙaryata alqur'ani, to shedan ne ya ainihin wato raya musu munanan ayyukansu. Suka wayi gari suna aikata aiki wanda yake ya ci karo da abin da ya zo a cikin alqur'ani mai girma. Bayan zuciya ta tsarkaka, to kuma dole fa a kiyaye tsaftarta, kamar yadda idan mutum ya ainihin wato yayi datti da kayan shi, ko ya wanke kayansa, kamar mutumin da ya sa farin kaya. Idan mutum ya saka farin kaya, to akwai buƙatar kar ya zauna a wuri mai bakin mai, kada ya zauna a wuri mai ƙura, kar ya zauna a wuri mai datti. To haka zuciyar ɗan adam, likitoci masana zuciyar ɗan adam suna cewa, malaman musulunci kenan, idan mutum ya tsarkake zuciyarsa da karatun alqur'ani, da yawan tadabburin alqur'ani, to kuma yayi kokari ya kiyaye tsarkin zuciyar, kar ya batta ta lalace. Saboda innal quluba kathiratu taqallubi, zuciyar dan adam tana yawan jujjuyawa. Suka ce kamar tukunya ne da aka dora ta akan wuta da ruwa a ciki, tana rabarbaka. Waken da aka sa a cikin tukunya, ko shinkafar da aka sa a cikin tukunya, za ga saboda tsabar zafi tana yawan mai galayan, tana yawan jujjuyawa. To wallahi haka zuciyar dan adam take juyawa. Aka ce kasiratu taqallubi kattairi, wato tana yawan juyawa, kamar yadda ka san attairil mafzu'a, tsuntsun da ya tsorata, nan da nan za ga ya firgita, ya juya, ya yi kwana, nan da nan in tsuntsu ya ga inda abinda zai kama shi ga ya juya. To haka zuciyar dan adam wato take jujjuyawa. Wallahi ƴan uwana, muna cikin hadari ƙwarai da gaske. Ya kamata mu sani cewa zukatanmu suna juyawa, manzo Allah ya faɗa al qulubu baina asbu'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, zukata suna tsakanin yatsun Allah guda biyu da suka dace da shi, kuma Allah yana juye zuciyar dan adam yanda ya ga dama. Shi yasa manzo Allah yake yin addu'a kullum, Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya ubangiji ya mai jujjuya zukata, ka juya zukatanmu akan yi maka da'a. Ya Allah, idan za ka juya zukatanmu, to ka juya su akan mu yi maka da'a, mu maka biyayya. Da menene ake kiyayewa zuciya kar ta lalace, kar ciwo ya same ta? Abu na farko, Allah ya dukhilahu hubbun ghayru hubbillah, duk yanda za ka yi kada ka bari son wani Allah ya mamaye maka zuciya. Allah ya dukhilahu hubbun ghayru hubbillah, kada ka bari son wani Allah wato ya ainihin wato shi mamaye maka zuciya. Idan har ka bari son wani Allah imamaye maka zuciya, to wannan shine ake ce da shi ka kamu da ciwon shirkul mahabba, wato soyayya, shirka ta soyayya. Kana son wani Allah sama da son Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله تبارك وتعالى yace a cikin mutane akwai wadanda suke rikon wato kishiyoyi ga Allah, suna yi wa Allah kishiya, kuma suna son ainihin kishiyoyin nan nasu kamar yanda suke son Allah. To wannan shine ash-shirku fil mahabba, ka so wani Allah irin son Allah ko sama da son Allah. Ka bar son wani ya shiga zuciyarka, subhanallah, ya mamaye maka zuciya har sama da son Allah. To ya muke iya gane wannan ashirku fil mahabba? Shine wani ya fifita ra'ayin wani akan ra'ayin Allah, ko ya ji yana son wani sama da son Allah, ko kuma wani ya fandare wa Allah duk da ya fandare wa Allah, amma kaga za ka bi shi, kaga kana son sa. Kamar wanda zai bude baki ya ce ni ina tare da wani, ko wuta zai shiga tare da mu shiga ta da shi, wal iyadu billah. Kamar wanda zai bude baki ya ce ni ina kan ra'ayin wani, ko ra'ayin sa Allah baya so, to ni kuma ina so matukar wani ina son wannan ra'ayi, wal iyadu billah. To wannan shine ash-shirku fil mahabba. Akwai buƙatar mutane su gane cewa babu wani ɗan adam da ake bari soyayyarsa ta mamaye zuciya in ba soyayyar Allah ba. Soyayyar Allah ita ce sama da soyayyar kowa, sama da soyayyar uba. San Allah ana son sa sama da uba, ana son Allah sama da uwa, ana son Allah sama da mata, ana son Allah sama da aboki, ana son Allah sama da makoci, sama da amini, sama da kowa da kowa da ka sani. Dole a so Allah sama da yadda aka so kowa. Idan ko ba ai haka ba, to an samu matsalan ash-shirku fil mahabba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala inni abra'u ila kulli khillin min khillihi walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan wa inna sahibakum khalilullah. Hadisin Imamu Muslim, hadisi ne ingantacce. Ina barranta ga dukkan wani badadi masoyi da ya rike dan uwansa yake masa soyayya, ko waye shi daga abokinsa, kuma ni da zan dauki wani badadi da na dauki sayyidina Abu Bakar, amma ina shaida muku ni masoyin Allah ne. Idan an ce al-khulla, wato wata irin soyayya ta gaba daya wanda wato take mamaye zuciyar mutum gabaki daya, to ba a so kai wa wani dan adam irin wannan. Allah ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan hada soyayyar da nake yi wa Allah ba da soyayyar da zan yi wa Abubakar. Da zan dauki wani badadi masoyi da zan masa wannan kauna ta gaba daya a duniya, da zan dauki wani, to da Abubakar zan dauka. To amma ina na zabi Allah, na rike Allah, dan haka soyayya ta tana hannun Allah ne, complete soyayya ta. To kaga anan gurin manzo Allah ya kori ash-shirku fil mahabba, ya kori wato shirka a cikin soyayya, don haka kada ka mika soyayyarka, kaunarka ga wani mutum ta yadda koda wannan mutumin ya saba Allah tabaraka ta'ala zaka ji kana son sa, wal iyaz billahi, Allah kiyaye mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya barranta daga al-akhilau dan ya kare zuciyarsa, saboda Allah ya khilahu, Allah ya khilahu hubbu ghairullah, kada son wani Allah ya shiga cikin zuciyarsa. Abu na biyu, an yakuna fihi masalun a'ala, Allah ya kuna fihi masalun a'ala illa annabi sallallahu alaihi wasallama. Yaya ake ba wa zuciyar dan adam kariya kada ciwo ya same ta? Kada ka yadda kana da wani babban abin buga misali na sama in ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Imam al-Kirmani ya fada a cikin wannan hadisi da manzo Allah ya ce, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina, hadisin Bukhari na 15, hadisin Muslim na 44. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa, wato ɗayan ku ba zai yi imani ba, ba shi da imani har sai ya kasance na fi soyuwa gare shi, na fi son, wato ya fi so na sama da yadda yake son uban shi, ya fi so na sama da yadda yake son ɗansa, ya fi so na sama da yadda yake son mutane gaba ɗaya. Annabi nan ya kore imani ga duk wani mai imani matukar, idan dai baka ji ka fi son annabi akan mahaifinka ba ko mahaifiyarka ba, matukar baka ji cewa ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan matarka, akan ɗanka ba, sai annabi a cikin hadisin sallallahu alaihi wasallama sai ya fara jero waɗanda aka fi fifita su wajen soyayya. Kaga mutum ba zai fifita son wani akan sama da son ubansa da uwarsa ba. To annabi ya ce, baka da imani idan baka so ne sama da yadda ka so babanka ba, baka da imani idan baka so ne ba yanda ka so sama da yadda ka so mamanka ba, sama da yadda ka so ɗanka. Kaga uwa, uba da ɗa, waɗannan su ne a matakin farko ake son su sama da son kowa. Don haka alama ta imani shine kar ka fifita wani sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Jama'a, wannan ita ce wato ainihin wato aqida ta ƙwarai. Mutum ya zama manzo Allah shine gaba a komai a cikin lamarinsa. Manzo Allah nan ya kamata gaji shine wato no going area ne, taba annabi tashin hankali ne, taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taba duniya ne, cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama cin mutuncin musulmi ne gabaki daya. Sannan manzo Allah idan ya faɗa, zancensa shine kat kawai, kuma duk wani mutum da yazo komin girmansa, komin matsayinsa, komin ɗaukakarsa, kuma komin isarsa, kuma komin iliminsa, komin mulkinsa, kuma komin sarautarsa, komin sanayyarsa, komin kaza, komin kaza, komin kaza ɗinsa, wallahi ku sani cewa yana ƙasa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hadi ya kaidatuna, wannan ita ce aqidar mu, wa bi ana dinullah, kuma da wannan muke wa Allah tabaraka ta'ala addini muke bauta masa. Don haka alamar zuciya mai kyau wanda take ba wa kanta kariya ita ce zuciyar da ta fifita shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shari'ar kowa, sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wato sunnar kowa. Da nan ne nake jan hankalin yan uwa cewa ku sani cewa babu wani addini na daidai irin addinin da aka yi shi irin yadda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam. Ka sani cewa ba wanda aka wajabta maka kai masa makauniyar biyayya, ka bi shi idan ka abu da ku a rufe, babu tabewa, ba halaka, babu dana sani, ba wayo Allah na shiga uku bayan an yi biyayya gare shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shine kadai wanda idan ka bi shi zaka iya tsayawa gaban Allah, idan Allah ya tambaye ka ka ce ya Allah kai kace na bi shi kuma na bi shi. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin, Allah ya ce idan kun kai wa manzon Allah biyayya kun samu shiriya, ba abinda Allah ya daura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face isar da sako, mabayyanin sako. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa tarbiya ba su da wani a gaban su sama da shi, cewa suke fidaka abi wa ummi ya rasulullah, fansarka babana, fansarka mahaifiyata, in bada babana, in bada mahaifana, su bar duniya don ka rayu. Ya habiballah, ya rasulullah, salli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw fa qul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace hakika manzo ya zo muku wato duk abin da zai bata muku yana kuntatawa annabi duk abin da zaku ji ba dadi akan sa annabi baya son sa a wata ayar Allah ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah manzon Allah ya fika san kanka da kanka annabi ya fika kaunar kanka da kanka yanda kake jin kana san kanka kana kaunar kanka kana bawo kanka kariya kana fifita kaunarka to annabi ya fika kai din kaunar kanka da kanka shine ma'anar annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim to wanda ya fika san kanka da kanka ya kamata kai wani rauni wajen yi masa biyayya wanda ya fika san kanka da kanka ya kamata ka fifita ra'ayin wani akan ra'ayin shi wanda ya fika san kanka da kanka ya kamata ka fifita shari'ar wani akan shari'ar sa annabin da ya fika san kanka da kanka ya kamata ka wayi gari yana baka umarni baka bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata manzon Allah ya zama shine matakin farko tattare da kai a rayuwarka baka da wani wanda zaka fifita sama da annabi kuma wallahi babu wata doka da tafi dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a fi karfin mu kawai sai dai a yi amfani da power sai dai a yi amfani da karfi sai dai a yi amfani da zamani sai dai a yi amfani da yanayi amma wata doka da tafi dokar annabi Muhammadu babu ita sallallahu alaihi wa sallama sai dai musulmi yakan rayu ne a bisa yanda itarar da kanshi amma a aqidar mu amma a imanin mu amma a tunanin mu amma a ilimin mu amma a fahimtar mu amma a ganewar mu babu wani mai matsayi da yakai matsayin manzon Allah babu wani mai daraja da yakai daraja annabi babu azim fawqahu babu kabir fawqahu babu hakim fawqahu babu shuja' fawqahu babu wani sama da annabi sallallahu alaihi wa sallama to kai da wannan to ka ba wa zuciyarka wata irin kwaba wata irin kariya ta musamman idan mun lura da wannan hadisin mallam yake cewa waqad jumi'a fil hadisi asnaful mahabbati thalatha nau'in soyayya daman guda uku ne mahabbatu ijlalin so na girmamawa ka mahabbatil walidi wal ulama akwai soyayya ta girmamawa akwai soyayya da kake yi ta me ta girmamawa kaman san ubanka mahaifinka kaman san malaminka kaman san shehinka san akarmakan lahunka kaga wannan ana ce da irin wannan nau'in mahabba mahabbatu ijlal wa ta'zim girmamawa akwai mahabbatu rahmatin wa shifaq soyayya ta tausayi ka mahabbatil waladi kaman yanda kake san danka kaman yanda kake san yaranka to sai kuma sa'irul mahabba sauran soyayya irin soyayyar da zaka yi wa matarka soyayyar da zaka yi wa abokinka soyayyar da zaka yi kaza waɗannan sune nau'in soyayya guda uku mahabbatu ijlalin wa ta'zim mahabbatu wato shafaqatin wa rahma sai kuma sa'irul mahabba wannan shine soyayya guda uku wato da ake yi a duniya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama soyayyar da ake masa tafi waɗannan gaba daya tafi muhabbatu ijlalin wa ta'zim tafi muhabbatu shafaqatin wa rahma kuma tafi muhabbatun mushakala ma'ana soyayya daban-daban kala-kala ka fifita manzo Allah akan kowa abu na uku Allah ya kuna fihi hawan li ghairi muradillah kana bawa zuciyarka kariya kana bawa zuciyarka tsaro kada ya zamanto akwai wani son zuciya ba akan abin da Allah yake so ba mana karkaji a ranka kana da wani ra'ayi ko son zuciya da zaka fifita sama da Allah abin da Allah yake so la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bih dayan ku ba shi da imani face sai ya zamanto wato son zuciyarsa mai biyayya ne da abin da nazo da shi abinda annabi yazo da shi shine abinda Allah ya turo shi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaman yadda yazo a cikin littafin as-sunna na ibnu abi asim lalle san zuciyarka ya zama yana bin abinda annabi yazo da shi to wannan shi ma ana bawa zuciya kariya da shi na hudu ana bawa zuciyar dan adam kariya an yakuna fihi shahwatun Allah yakuna fihi shahwatun tukhalifu shar' Allah kada ya zama a cikin zuciyarka akwai wata sha'awa da take saba wa shari'ar Allah lalle ka hana zuciyarka yin sha'awar abin da ya saba shari'ar Allah. Manzo Allah ya ce la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura. Misali, malaikun rahama ba sa shiga duk gidan da yake akwai kare. Malaikun rahama ba sa shiga duk gidan da yake akwai hoto a rataye. Kin wannan mu fahimci wannan hadisin. Yanzu muna magana ne akan ya dan Adam zai bawa zuciyarsa kariya kada ta samu ciwo, kada ta samu matsala. Muka ce kada ya yadda ya fifita san zuciyarsa akan abinda Allah yake so ko abinda Annabi yake so. To wannan hadisin hadisi ingantacce sahihi, hadisin Bukhari da Muslim, hadisi na 3225 a Bukhari, hadisi na 2106 a cikin Muslim. Manzo Allah ya kafa mana doka guda biyu, ya mana bayanin matsaloli guda biyu. Duk gidan da yake akwai kare a cikin sa, malaikar rahama baya shiga. Dan haka idan da kare ko karnuka a gidanka, to ka sani cewa ko ranar mutuwarka ta zo, wallahi malaikar rahama bai zai shiga ba. Wannan kade ya ishe ka bala'in rike kare. Wani bala'i na rike kare shine manzo Allah ya ce duk mutumin da ya rike kare kullun duniya sai ya aje kare a gidansa kullun duniya, sai an cire masa kiradi guda a cikin ladansa. Kiradin nan kuma ka san dutsen Uhud ko? Ka san dutsen Uhud, duba girman dutsen Uhud. To misalin kiradi kenan. To wani sallah kai da zaka samu wannan tarin lada? Wace sadaka kai da zaka samu wannan tarin lada? Wani taimako kai da zaka samu wannan tarin lada? Jama'a, ajiye kare a gida bala'i ne. Ajiye kare a gida masifa ce. Ajiye kare a gida wato barna ce. Kare yana cin ladan mutum ne fa. Wannan in ma kana yin aikin ladan, yi ta cinye maka ladan sallanka karen gidanka, yi ta cinye maka ladan sadakanka karen gidanka, yi ta cinye maka ladan biyayyanka ga Allah karen gidanka. Da haka a kiyaye dangane da ajiye kare a gida. Kuma illolin ajiyar kare a gida su ne kamar haka. Na farko dai, akwai cutar da mutane. Da yawa wasu daga cikin karnukan da ake ajiyewa a gidaje akwai cutar da mutane. Duk matar da ta zo wucewa karen nan ya mata haushi, wallahi sai Allah ya rubuta maka alhaqiqi. Duk yaron da ya zo ya kasa wucewa ta kofar gidanka saboda karen gidanka, wallahi alhaji sai Allah ya rubuta maka alhaqiqi. Duk wanda ya zo wucewa sallar asuba yi karen ka ya tsoratar da shi, wallahi sai Allah ya rubuta maka alhaqiqi. Yanzu a nan kasar, ina kasar Masar ne, satin nan aka buga a jaridun kasar nan gabaki daya, wani kare ya kashe wata babban likita. Abin mamaki, kare ya kashe mutum kamar yaya? Mace ce likita, ta fito tana tafiya, sai kare sai ya haushi, sai ya bita, sai ta runga da gudu, sai ta fadi. Tsabar tsoro da firgita da wannan karen da ta fadi kawai, sai zuciyarta ta buga, ana kai ta asibiti kawai ta fadi ta mutu. Kare ya kashe ta. Yanzu mai wannan karen me zai ce wa Allah? Ni na san mutumin da wani malamin mu ne a wani gari, na san shi da kullun yana fita karfe 4, karfe 4 da rabi yana zuwa masallaci da wuri, liman ne, malami ne, yana darasi, yana fita yana zuwa masallaci, wallahi kare ne ya kashe shi. Yana fita ya je sallah asubahi, hanyar da yake wucewa ba yanda zai, akwai wasu karnuka da wani mutum ya ajiye, wato karnukan nan haushi suke, kullun yana tafiya da itace da sanda, amma wallahi wata ran da karen ne ya zo bi shi da gudu da sandan a hannunsa, sai da ya kama masa agara, ya rike masa agararsa. Daga wannan agarar da ya rike masa aka kai shi asibiti, wallahi al'azimu malam haka ya mutu, ya sa masa guba. Malam, masu ajiye karnuka suna cutar da mutane da yawa a wasu wurare. Idan mutum ya ajiye kare ne na gadi, ya masa daki ya ajiye shi. Idan dare ya yi daidai lokacin da ya san cewa mutane sun gama wucewa, sai ya saki karensa ya tsaya a iya kofar gidansa. Amma wallahi idan innocent, wanda bai san hawa ba, bai san sauka ba, ya zo wucewa karenka ya masa haushi, to ka shirya amsar da za ka bayar ranar tashi alkiyama. An ba da dama ajiye kare na kiwo, a da suna tafiya suna yin kiwon dabbobi, wannan ya halatta ko gadin kaman kayan abinci ko gadin wata dukiyar mutum. Akwai kare wanda ake muallam, aka koyar da shi, an koya masa yadda ake yin gadi din, wannan babu laifi, ana iya ajiye shi. Amma duk karen da ba wannan ba, yanzu kare na albahari, mutum ya je sai karen da ka zo ka ajiye shi, komai ma bai sani ba, jakin kare, mahaukacin kare, yana zaune a kofar gidanka bai da aiki sai haushi, wannan shine karen gadi? shine karen gadi haushi ko tsoratar da mutane karen da in aka zo aka saita shi da kibiya za a harbe shi wanda yazo shigan gidanka harbe shi zai ya shiga gidanka wanda yazo shigan gidanka zai iya ba shi guba isha saboda ba kare ne wanda aka karantar da shi trained dog ba da sauransu sannan irin dabi'ar da muke ta turawa ta rike karnuka mutun kaga yana mutunta kare yana fifita kare fa kazantacciyar dabba ce kare fa ka sani cewa ko sallah kake kare zo wuce ta gaban ka fa sallah ka bakin kare sallah ka fa ta lalace manzo Allah ya ce al-kalbul aswadu shaytanun musamman a cikin karnuka ba mugun kare irin bakin kare manzo Allah ya ce bakin kare shedan ne idan ya wuce ta gaban ka kana sallah sallah ka ta lalace sai ka maimaita sallah amma kaga mutum ya dauki kare yana yawo da shi ya sa shi a gaba kaga mutum ya dauki kare a didi da sahu ya dora shi a cinyar sa kaga mace tana mu'amala da kare mallan akwai matan da yau karnuka suke saduwa da su kare yana saduwa da ita wai su sun dauko rayuwar tura ba kwa tattara kayan ku tafi kasar tura ko ga mutum ya zo da ido na ana ga wani mutum wata rana ya tsaya sai wa karansa suwan wata in ruwan nan na roba yasa ya yana bulbula masa wanda kila uwarsa da take kwance a gidansu wallahi tallahi bai sai mata wannan suwan wata din ba ba mamaki kare yanzu yana da mutunci a duniya har abincin su ake sayarwa a manya-manyan store yafi abincin mutane tsada dan haka ya kamata musulmi idan zai mu'amala da kare to ya san me shari'a tace akan kare ina ba ku hakuri akan wannan karatu ina dada jaddada muku ku rike son annabi ku rike dokar annabi akan fifita san ranku da san zuciyarku ai zamani ya zo da shi ai turawa suna yi ai wane ne suna yi wai mutum ya zo yana musulmi yayi katan gida mai kyau kawai sai ya zo kashe gidan sa zai dauko kare ya ajiye shi a gidan kaga mutum yana yi wa karen gidan sa hidimar da baya uwar da ta haife shi wallahi wallahi ya siyo karen nan sama da wata kila motar sama da motar da kudin motar da yake hawa ko sama da motocin wasu kaga mutum yana yi wa karansa hidima sama da yadda yake wa masallacin unguwarsa hidima kaga mutum yana da ƴan uwansa dangi talakawa suna cikin talauci suna cikin bukata billahi azimu amana kashe wa karansa kudin da baya kashewa dangin uwarsa ko dangin kaza dinsa wannan ba daidai bane dabi'u da muke da shi na daukan karnuka da mu'amalaloli da karnuka suna cizon mutane suna sa musu haushi a unguwa suna tsoratar da su wannan ya saba shari'a wanda zai zauna lafiya shine yasa karansa a cikin daki ka bashi a farfajiyar gidanka da yaji ana hauro katanga ko yaga wani ya hauro ya ta maka haushi yana cikin gidanka amma ka zo ka ajiye mutane kare a kofar gida yabi mota da gudu yabi mai keke da gudu wani mai keke wala ya taho da keken sa yana walalle karen nan ya biyo shi yayi kokari ya gudu ya zai ya wuce kare kuma shi sharrin kare agara yake kamawa in yazo kamawa sai kama maka agara kafanka duk wanda ya rike ma agara ina zaka je ba inda zaka je dan haka ya kamata mutane masu mu'amala da kare ku yi kokari ku tuntubi malamai ku tuntubi shari'a dan kada ka je ka tara wa kanka bala'in da karen gidanka zai hana ka shiga aljanna ina tunatar da ku hadisin da yace duk wanda ya ajiye kare ana diban ladarsa kamar kiradi tari guda dubu dutsen Uhud kamar dutsen Uhud ana diban sa mislul jabalain alazimain manyan manyan duwatsun haka annabi ya ce to kana da ma wannan ladan da za a diba to wannan ɗaya kenan abu na biyu hoto manzo Allah ya ce duk gidan da yake akwai hoto a rataye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innal mala'ikata lalle mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake an rataye hoto lajiman din babanka lajiman na shugaban kasarka na gwamnanka na chairman dinka na sanatanka na malaminka na waye jama'a haramun ne rataye hoto a bango a gida amma malamai sun yi sauki za a iya sashi a karkashin kujera za a iya sashi a buhu aje an tashi dubawa a duba za a iya sashi a albon arfe shi amma hoto a falon matarka hoto a falonka hoton babanka hoton kakanka hoton wani abokinka hoton kaza wani abu ma hadda ma wato kauyanci da rashin wayewa yanzu wani zuwa yayi lokacin da Isa martaka da shi da matarsa sun yi irin wato rayuwar samartaka din sun dauki hoto ya rungumo ta haka ita ma ta rungumo shi suka je suka dauki hoto wai shi ya wannan ilaji ma wai je sa a falon gidansa yayan suna gani suna ce ashe babu mu dan iska ne la ilaha illallah kaga kamar ya saboda shi yaron wannan zamanin mai tarbiya ya san cewa namiji ya rungume mace ya kama mace sunansa mai iskanci to kuma gashi ubansa ya rungume wata ai a lokacin watakila uwar bata zama matarsa ba yarin gumeta shi ne yake buga misali ya ce ashe baban su dan iska ne abinda kwakwalwarsa ta bashi kenan don haka kada ku rinka zuwa kuna rataye hotunan ku ko hotunan gwamnatin ku ko shugabannin kasan ku ko hoton waye ma in dai akwai hoto a falanka a gidanka wallahi annabi ne ya faɗa mala'ikar rahama baya shiga ciki kuma wannan hadisin na Bukhari ne kuma hadisin na Muslim ne to kaga wannan doka ce annabi ya kafa to ana son alamar imani ka fifita wato abinda Allah yake so ka fifita abinda Allah yake so sama da abinda zuciyarka take so kana son ka rataye hoto a gidanka ka tuno annabi ya hana rataye hoto kana so ka rataye ainihin wato ka ajiye kare a gidanka ka sani cewa annabi ya hana ajiye kare da illolin da suke tattare da shi sannan kuma shedanu suna rataye akan hotuna duk inda ka ajiye hoto a gidanka shedanu aljanu to suna da alaka da waɗannan hotuna a makalkale a rataye a jikin su sai ta cutar da kai kaga yayanka da aljanu mataka da aljani kai ma kana da aljani kai ma ka zama aljani mataka ta zama aljana yayanka ma sun zama aljanu saboda wata kila hotunan da ka tara a gidanka ku yi kokari ku kiyaye zamananci daban shari'a kuma daban mun saba muna yi daban abinda kuma Allah yake so daban dan haka alama ta imani ka fifita abinda Allah yake so sama da abinda kake so Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yayi magana mai muhimmanci ku ji abin da yake idza kanat al mala'ikatu al makhluquna yamna'uha al kalbu was suratu an dukhul al bayt fa kayfa taliju ma'rifatu Allah wa mahabbatuhu wa halawatu dhikrihi wal al unsu bi qurbihi fi qalbin mumtali'in bi kilabi shahawati wa suwariha ya salam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa idan har mala'ikun Allah da Allah ya halicce su ku duba mala'ikun Allah halittan Allah ne ku duba karfin mala'ika ku duba power mala'ika ku duba isan mala'ika idan har ya zama mala'ikun Allah kare in yana wuri ba sa iya shiga wannan gurin ku lura fa ku duba matsayin mala'ika da isar mala'ika hoto yana iya hana mala'ika shiga falon kai shiga gidanka to ina ga wanda yazo ya fadi ya mutu da hotunan sa a abin nan ina ga wanda yazo mutuwa yana gargara yana neman rahamar Allah ga hotuna ake waye wallahi ku yi maza ku cire duk wanda kuka ga yana faga-faga zai mutu ko yana wasiya zai mutu ku ɗebe hotunan nan dan ku bari mala'ikar rahama ya shigo inda yake ba ni na faɗi wannan ba annabi ne ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim to in har mala'iku da ƙarfin su da power su kare da hoto yana hana su su shiga cikin gida to yanzu dan Allah yaya sanin Allah da san Allah da ɗanɗanan zikirin Ubangiji da kuma ɗaukakewa da Ubangiji zai shiga zuciyar da take cike da karnuka na soyayya da wanda yake ɗauke da kare da wanda yake san kare da wanda yake mu'amala da waɗannan hotuna na tsiraici ma za ka ga wani ya lika ko a jikin mashin mutum ya lika hoton tsiraici kamar yadda ɗabi'a za ka ga misali musamman masu adidi sahu wal iyazu billah Allah ya Allah shiryan mana da su kaga mutum yaro matashi sai ya samu didi kan adidi sahu sai ya samu hoton wata baturiya tsirara ta daga kafanta ta haka cinyar ta a waje kawai sai ya manna haka ko kuma ya samu hoton wata mace tsirara sai ya sa a bayan babur dinsa yana yawo da shi ainal islam wa ainat tarbiyyal islamiyya ina musulunci ina tarbiyya ta musulunci din ina mutunci ina tuna annabi ya hana ko mutum yazo a ɗakin sa ya lillike hotuna ko ga a key holder sa hotuna na tsiraici da waje sauransu to duk zuciyar da take cike da ainihin wato karnuka in nace karnuka ma'ana karnukan sha'awar duniya da kuma karnuka na saba Ubangiji tabaraka ta'ala da hotuna na sha'awa to yaya za a yi imani ya shiga cikin zuciyarsa wallahi ba zai shiga ba abu na biyar Allah tatra alaihi ghaflatun wato tunsihi zikrullah abinda ake bawa zuciya kariya kada ka bari gafala rafkana ta tsaya maka a zuciyar da za ta hana ka ambaton Allah abinda nake so in ce duk yanda bawa zai kasance to yayi kokari kada ya bari wata gafala wata rafkana ta sa ya manta zikiri ya manta ambaton Allah wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min alqawli bil ghudwi wal asali wa la takun min alghafilin a cikin suratul a'raf Allah ya umarni gare mu mu rinka ambaton Allah muna masu kankan da kai da yin zikiri muna yi a boye ba tare da muna bayyanawa ba safiya da maraice. Allah ce wala takun minal ghafilina, kar ka zamanto cikin gafalallu. Abinda ake nufi da gafalalle, wanda ya daina zikiri ko ya manta zikiri ko kuma shedan ya dauke hankalinsa. Kamar misali, waya tana iya dauke hankalinka ta gafalar da kai. Kai kai zikiri, kai kai subhanallahi 33, ka Allahu akbar alhamdulillah 33, ka kasa yi amma kana duba waya. Waya tana iya hana ka kai zikirin kwanciya bacci. Waya tana iya hana ka ka karanta alqur'ani kai zikiri. Abubuwa da yawa, jin kada kada da waƙe waƙe da kallo da ake na television ko kallon fimafimai ko kallon wata satellite da ka aje a gidanka, yakan iya rafkanar da kai. So ake idan lokacin zikirinka na Allah yayi, ka rufe wannan abu. Duk da ci musulmi koyaushe yana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, da haka alamar ba wa zuciya kariya, kar ka bari wani abu ya hana ka ambaton Allah. Kuma ka sani wuridinka da ka saba kana yi bayan sallar asubahi, don Allah ka daure ka ci gaba da wuridinka, kada sauraron radio da wani gidan radio da ake yi karfe 6 ko 5 da rabi ko na abu da sauransu ya dauke hankalinka. Ka san akwai mutanen da zaga suna tashi ne da wuri ba wai don su je sallah ba, yana tashi ne da wuri don ya je ji gidan radioon kaza, saboda karfe 5 da rabi suke farawa. Akwai gidan radio kaza shi kuma 6 daidai suke farawa. Akwai gidan radio kaza shi kuma ainihin 7 suke yi. Akwai radio kaza masu labaran karfe 7 da rabi. Akwai na radio kaza na jihar su yana labarai 8. Kaga mutum a safiya zai ji labaran karfe 6 da rabi, zai ji na karfe 6, zai ji labaran 7 da rabi, zai ji na 7, zai ji labaran 7 da rabi, zai ji na 8. Labarai wajen kala 8 yake ji kullun. Amma wallahi malam baya iya zikirin da annabi ya ce yayi da safe kullun da asubahi. Hadihi ghafla, wallahi wannan rafkana ne. Ka haddace duk gidajen radio da ake labaran safe da na asuba, duka haddace ka kiyaye. Amma baka haddace zikirin da annabi ya ce ayi don a samu tsarkin zuciya, don a samu kwanciyar hankali, don a samu raha da sakina. Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ku saurara da ambaton Allah, da zikirin Ubangiji zukata suke samun kwanciyar hankali da nutsuwa. Kana da kokarin sauraron waɗannan labaran, kuma wallahi da zai gama jin labaran ka je ka zauna da shi a kasuwa mai aka wada, ba zai iya tunawa ba. Kokolwar a toshe take, saboda baya zikiri, baya ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka ya kamata mu kiyaye da waɗanda suke karar da rayuwarsu da daddare da chatting, su ta chatting har bacci ya dauke su, ba su yi salatin annabi ba, ba su yi tasbihi ba, ba su yi addu'ar kwanciya bacci ba, ba su yi kaza ba, ba su yi kaza ba. Kako mutum ko ya ta kwanciya yana bacci, baya addu'a, baya zikiri, baya ambaton Allah. Inna Allah yubghidu kulla rajulin ja'zariyin jawwaz sakhabin bil aswaq jifatun fil layli wa himarun bin nahar alimun bi umuri dunya wa jahilun bi umuri al-akhira. Allah yana fushi da mutumin da yake mai ketar iyaka, mai ainihin wato kirman kai, masanin al'amuran duniya. He is very current akan al'amuran duniya. Alimin bi umuri dunya wa jahilun bi umuri al-akhirati, kuma jahili akan al'amura na lahira. Yazo ya kwanta jifatun fil layl, mushe ne da daddare, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa himarun bin nahar, jaki ne da rana. Ya je aiki can, ya tashi anan gurin, ya fada can, ya fada can, aikin kenan, amma bai san Allah ba. Da haka ya kamata kai kokari ka kiyaye. Abu na 6, Allah yadkhuluhu hammu yushghiluhu anillah, kada wani damuwa ya tsaya maka a zuciya ya mantar da kai Allah tabaraka wa ta'ala. Malai ya ce idza asbaha al-abdu wa amsa wa laysa hammuhu illa Allah wahdahu tahammala Allah subhanahu wa ta'ala wato hawaijahu kullaha. Allahu akbar. Yayin da bawa ya wayi gari ko yayi yammaci, bai da wata damuwa in banda tunanin Allah, ma'ana Allah ne a gaban sa. In dai bawa ya wayi gari, yace Allah shine komansa, tunaninsa Allah, tashinsa Allah yake tunawa, motsinsa Allah, duk aiki da sana'a da yake yi yana sa Allah, aikinsa na gwamnati yana saka Allah, kasuwancinsa yana saka Allah, mu'amalarsa a office yana saka Allah, mu'amalarsa a gona yana saka Allah, mu'amalarsa da 'yan uwa yana saka Allah, siyasarsa yana saka Allah, kazaɗinsa yana saka Allah. Walaysa hammuhu, bai da wani damuwa irin Allah shine number 1 ɗinsa, to Allah zai dauke mai nauyin dukkan bukatunsa gaba daya. Allahu akbar. Kuma duk wani damuwa da bakin cikinka, Allah zai ce na tsaya ma na daukan maka, tunda ka ce ni ne a gaba akan komai naka. jama'a ina so ku gane magana, duk wanda ya wayi gari ya mai da Allah shine yake gaba a komai nasa, to Allah yayi alƙawari shi ma kuma duk wata damuwarsa da bakin cikin sa Allah zai tsaya masa akai. Sai za ga wasu Allah yana biya musu bukatun su, Allah yana taimakon su, Allah yana agaza musu saboda su ma sun tsaya wa Allah. Anan nake son yi amfani da wannan dama in tunatar da ku wani abu. Malamai suna cewa idan kana so ka san matsayinka a wajen Allah, to ka tuna yaya Allah yake a wajenka. Zan maimaita, idan kana so ka san matsayinka a wajen Allah, yaya nauyinka yake a wajen Allah, kilo nawa kake da shi a wajen Allah, yaya matsayinka yake a wajen Allah, yaya daukakarka take a wajen Allah, to kai kuma kai ma ka ji yaya Allah yake a zuciyarka, yaya dokar Allah take a hannunka, yaya bidin umarnin Allah yake a hannunka. Duk wanda ya wayi gari yana keta dokar Allah, yana wulakanta maganar Allah, yana wasa da shari'ar Allah, babu addini a cikin sha'aninsa, baya tuna Allah a cikin sha'aninsa, ko a cikin siyasarsa, ko a kasuwancinsa, ko a mu'amalarsa, to shi ma Allah ba ruwansa da shi. Haka malamai suka faɗa, kar ka ɓata wa kanka lokaci. Wani irin biyayya kai wa Allah, to iya biyayya da bin Allah da kai iya zuciyarka, to haka kai ma fa kake da muhimmanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya yi alƙawari, duk wanda ya tsaya ya ambace shi, ya kiraye shi, ya kusance shi, shi kuma Allah zai ɗebe masa dukkan bukatunsa. Kai malamai suke cewa wallahi za a zo lokacin da bukatarka ba ma sai ka ɗaga hannu ka ce Allah ba ni kaza, ka raba ni da kaza ba, kawai sai dai kaga Allah yana tabiya maka, ko baka ɗaga hannu kai addu'a ba, saboda ka rike Allah kana ibada daidai gwargwado yadda Allah ya ce kai. Abu na bakwai yadda ake ba zuciya kariya shine Allah ta tarihi fataratun tu'attiluhu an ibadatillah. Kada a zo a yi wani lokacin da za ka zo wani yanayin da ba ka bauta wa Allah, ka shiga wani yanayin da ibada ba ka yi. Imamul Junaid yake cewa alamatu al-muhib dawamutun nashat. Junaid yana cewa alamar masoyi na Allah, to yana dawwama akan nishadi, mana kana rajulan nashitan fi ibadatillah. Ana son mumini ya zama mai nishadi akan bautar Allah, baka da wani lokacin da baka ambata Allah. Idan zaka kwanta bacci sai ka kira Allah, in ka farka daga bacci ma sai ka kira Allah, in zaka shiga banɗaki sai ka kira Allah, in ka fito ma sai ka kira Allah, in zaka fita gidanka sai ka kira Allah, in zaka dawo gidanka sai ka kira Allah, in zaka shiga masallaci sai ka kira Allah, in ka fita masallaci ma sai ka kira Allah, in zaka hawo abun hawa sai ka kira Allah, in ka sauka ma sai ka kira Allah, in zaka shiga kasuwa sai ka kira Allah, in zaka fito ma sai ka kira Allah, in zaka ci abinci sai ka kira Allah, in ka gama cin abinci sai ka kira Allah, idan zaka tashi sai ka kira Allah, in ka zauna cikin mutane ka gama maganganu sai ka kira Allah, idan zaka tafi kaza kaza sai ka kira Allah. Kai malam musulmi ba shi da wani lokacin da baya kiran Allah. Wannan shine dawamun nashaṭ, dawaman nishadi. Kunga duk wannan abin da na gaya muku gaba daya, wallahi akwai addu'o'i da ba nan kurewar lokaci ba, duka gaba daya sai na gaya muku, kowane gaba da na gaya muku akwai addu'ar da annabi ya karantar mu. Yanzu ashe bawa yana da wani lokacin da zai zauna bayi wa Allah bauta? Abinda ake nufi anan shine, kamar yanzu misalin mutum ya saba yana yin wani aiki na alkhairi kawai sai ya daina yi. Malamai suna cewa al'amalu alal muhabbati la yadkhuluhu alfutur. Duk aikin da mutum yake yin sa a bisa son Allah, to futur wato gajiyawa, kosawa, denawa, baya shiga cikin aikin mumini. Kullum kiyamul layli babu wata ranar da ba za ka yi ba sai dai in baka da lafiya. Sadaka sai dai in baka da kuɗi a jihunka. Taimakon mutane sai dai in baka samu dama ba. Tausayi sai dai in baka za. Ya zama kai kullum kana cikin yi wa Allah bauta. Yanzu ga mutum wani lokacin ya lazimce yana yan nafilfili a bayan sallar farilla, kafin sallar farilla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi, duk wanda ya lazimci wasu raka'o'i guda 12 Allah zai gina masa katafaren bene a gidan aljanna. Ga sunan wanda yake so Allah ya gina masa zabgegen bene a gidan aljanna, to dage da wannan, ya Allah haɗa mu a cikin aljanna, dage in Allah so yadda zamu haɗu a can, muna kyautata wa Ubangiji zamu haɗu a can insha Allahu ta'ala. Allah kai mana arziki ka ba mu gidan aljanna, ya Allah ka sa mu ba rabon wuta bane, Allah ka azurta mu da biyayya ga manzanka sallallahu alaihi wa sallama. Raka'a biyu kafin asubahi, kaji biyu, raka'a biyu kafin azhar, kaji hudu, raka'a biyu bayan azhar, kaji shida, raka'a biyu bayan magariba, kaji goma, ai kaji takwas, raka'a biyu bayan isha'i, kaji goma daidai goma 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 daidai ko to ma azhar ana yin raka'a hudu kafin ita ne shine 12 da annabi ya faɗa cikin hadisi sahihi duk wanda ya lazimci waɗannan raka'o'i yana yi kullum banallahu lahu baitan fil janna zan maimaita dan a rike biyu kafin asubahi hudu kafin azhar raka'a hudu kafin azhar din nan in kaga dama zaka iya hade su zama ɗaya ka musallama ɗaya dan sallan nafila ya halatta a hada hudu cin kus amma zaman tahiyya ɗaya in an zaman tahiyya biyu akai sallama ɗaya ta zama kamar azhar kenan sai ka hade hudun cin kus sai ka musallama ɗaya to kai raka'a hudu kafin azhar kage kenan ana so ka rinka zuwa me masallaci da wuri da azhar kai raka'a hudu ana idan da sallar azhar da ka gama azkar dinka ha sai kai raka'a biyu kaga ka samu azhar kawai tana dauke da raka'a shida sai raka'a biyu bayan magariba kaga goma kenan ko sai kuma raka'a biyu bayan sallar isha'i kaga 12 kenan to sai wanda zai yi shafa'i da wutri ko zai wutri sai karo raka'a daya ko ya bari sai ya sallar dare to kaga wannan wanda ya lazimci wannan yana yi to ba a so ya tukhulul futur yazo yi wata ran ya ce ya daina sai dai in tafiya yi dan ya zo a sunna cewa idan manzo Allah ya tafiya to sallolinsa na nafilfili tunda ita kanta farallar rage ta yake ya maida ita raka'a biyu to yana daina yin nafilfili amma banda raka'atan alfajr ita yana yin ta to kaga wannan wani uzuri ne ciwo da rashin lafiya uzuri ne to shi yasa annabi ya koya mana la yadkhulul futur wato al'amalu ala almahabba kana yin abu kana son Allah to baka gajiya lokacin da kake yin aikin annabi ya koya mana idan mun sallan nafilfilin mu sun kubuce mana mu mara masu akwai nafilfilin da harama su ana yi da haka wannan yana nuna dawamin aiki mutun ya dawwama yana yin aiki kada ya ainihin gajiya shine wani malami yake cewa wallahi mashtafa muhibbullahi min ta'atihi walau wato halla bi azimil wasaili wato shifa wato masoyin Allah baya ainihin wato samun waraka koyaya shi kullun akan yi wa Allah bauta yake malan kaji kana sallah kana ƙara san Allah kaji kana tasujjara kana ƙara san Allah in ka bude Qur'ani ka karanta kaji kana ƙara son Allah to wannan shine imani to anan ƴan uwana abinda ake kare zuciyar dan adam da shi kada ka bari ayi wani lokacin da zaka dauki lokaci baka wata ibada da ka saba zikirin da ka saba kana yi wurin kana karatun Qur'ani izubiyu da kake ko izubiyar da kake yi qiyamul lailin ka da ka saba kana yi da daddare azumin nafila da kake na litinin alhamis azumin nafila da kake ayyamul bidi sadaka da ka saba kana bayarwa in zaka je kasuwa sadaka da kake zuwa kake kawo mahaifiyarka taimakon wani da kake zuwa gaida mara lafiya da ka saba kana yi ziyarar da ka saba kana zuwa kabari kar ka daina baka sani ba wataƙila lokacin mutuwa zaka yi da haka alamar zuciyarka tana da kwaba tana da kariya kada ka bari wato futur tu'attiluka wato wani gajiyawa ya sa ka daina wannan aiki din sannan abu na takwas shine kar ka taba lura da wai wani yana kallon ka yayin da kake ibadar ubangiji Allah yura'a ko Allah yura'i ghayra nazarillahi kar ka damu wai wani yana kallo na ina aikin Allah kawai ni Allah nake so ya san ina yi ba Allah ya san ina yi ba ko baka san ina yi ba ba damuwa ba Allah ya san ina taimako ba ko baka san ina taimako ba dan ka zage ni ba ina taimako shikenan Allah ya san ina taimako ba Allah ya san ina sallar da daddare ba ko ka zo ka zage ni ka ce ba na yin sallar da daddare to na ruwan ka aljanna ka daban tawa daban ba Allah ya san ina biyan iyayena ba ko ka je ka zage ni ka ce ba na biyan iyaye Allah ya sani ni abinda na damu da shi shine Allah ya san ina yi to wannan shine alamar mu'mini mai zuciya mai kyau amma wanda kaga yana damuwa da mutane su san suna yi su san yana yi to ya shiga matsala abu na tara Allah yastahsina aw yuqabbiha shay'an bighairi dalilin min ash-shari'a kada ka kyautata son abu ko ka ci abu mai kyau ne ko ka munanta wani abu ba tare da dalili na shari'a ba jama'a mu rike wannan ka'idar shi mai zuciya mai kyau baya cewa abu mai kyau ne ko ya ce abu mummuna ne ba tare da wani dalili na shari'a ba dan haka ku bi a hankali lokacin da za ku hana mutane yin abu to ya zama kuna dalili lokacin da za ku ce su yi wani abu ya zama kuna da hujja in an tsaye da ku gaban Allah za ku iya kare kanku akan abin da kuka umarci mutane su aikata ina waɗanda suke dora mutane akan bid'a ina waɗanda suke dora mutane akan shirka ina waɗanda suke dora mutane akan son zuciya ina waɗanda suke dora mutane akan ra'ayi alamar imani zuciya mai kyau ita ce zuciyar da ba ta ainihin wato jan mutane ta dora su ko ta kyautata wani abu ta ce abu kaza yana da kyau in dai ba Allah yana ya ga kyansa ba subhanallah abu na goma sannan kuma kada ka yadda ka cakuɗa wani abu da zai ci karo da ikhlasinka duk abin da kaga zai iya taba maka tsoron Allahnka zai taba maka ikhlasinka to kada ka yadda ka bari ya rugurguza maka ikhlasinka mana ya zama tsoron Allahnka ikhlasinka shine duk abin da kaga zai zo ya samu ka matsala to kar kai kamar yanzu kana aikin Allah sai wani yazo yana zuga ka ko wani yazo yana shigar maka yana maka banbadanci to kar ka bari ya lalata maka aikinka abu na 11 Allah ya ta'allaka bi adatin lam ya'ti biha dalilun min ash-shar'i kada ka dogara da wata al'ada kana bautawa Allah da wata al'ada kana da wata mu'amala da wata al'ada wanda ba dalili na shari'a ya tabbatar da ita ba sannan kuma lalle ana tsare zuciya daga dukkan abin da ke tsarsuwa gare ta hirasatul qulubi min al-khawatirir radi'a ko hirasatul qalbi min al-khawatirir radi'a mutum ya tsare zuciyarsa daga dukkan abubuwan da suke tsarsuwa suke zuwa masa yau da gobe mummunan abu Ibn al-Qayyim yayi bayani a cikin Tariqul Hijratain Allah ya masa rahama ya shiga wata kaida dangane da fi zikri tariqin yusalu yuwassilu ila al-istiqamati fi al-ahwali wal-aqwali wal-amali wa hiya shay'ani hanyar da take isar da mutum ya samu istiqama ya samu tsayuwa ya zama sabit ya zama rasikh ya zama wato yana da karfi akan bin Allah tabaraka wa ta'ala na daya hirasatul khawatir wa hibduha mutum ya tsare zuciyarsa ga abin da zai rinka ainihin wato darsuwa yana zuwa masa yau da gobe saboda in kaga zuciyar dan adam ta baci farkon hanyar lalacewar zuciyar dan adam shine barin tunanin banza yana zama maka a cikin zuciya ba tare da kana koransa da zikiri ba shi yasa suka ce bidru shaytan wan nafsu fi ardil qalbi wato iri ne na shaytan barin zuciyarka tana maka saki-saki tana maka saki-saki ai kaza da ma kaza ai kaza da ma kaza ai kaza da ma kaza har ka zo ka wayi gari kana dabbaka wannan abun to shikenan ka gama mutuwa ga baki daya shaytan ya zo ya shuka irin sa kenan a cikin zuciyarka ya halakar da kai abu na 14 a kiyaye zuciya daga dukkan burace-burace al-amani al-batila wa ahlamul yaqazati burace-burace marasa kyau da mafarkin wato farke mutum ya tattunani ya fadin abinda ba zai yi ba yazo ya lalata zuciyarsa da wannan sannan ka tsare zuciyarka daga shaytan da auliya'u shaytan da wasawisu shaytani da wasawisul ins wal jin shaytan waliyan shaytan almajiran shaytan waswasin shaytan min sharril waswasil khannas da kuma waswasin mutum da aljani innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunhum fil ghayy haka qur'ani yace masu tsoron Allah idan shaytan ya shafe su sai su yi maza sai su tuna to shine abin da nake so na kai ka gare shi wannan shine khawatir ash-shaytaniyya idza massahum ta'ifun min ash-shaytan shaytan yazo maka da wani tunani wannan na magana ne akan zuciya abinda zuciyarka take kulla maka ta kulla maka yaki wani ta kulla maka kai fada da wani ta kulla maka kai gaba da wani ta kulla maka kashe wani ta kulla maka ji haushin wani ta kulla maka ibin wani ta kulla maka kai fada da wani ta kulla ma la duk zuciyar da aka bari waɗannan khawatir wato abin da suke darsuwa suka yi din jari akan ta to sai ta halakar da mutum daga nan sai mutum kaga ya hau hanyar halaka to shine Allah ce tazakkaru fa idahum mubsirun sai su tuna Allah sai su kama zikiri sai su kama ambaton Allah yawan karanta Qur'ani yawan salatin annabi yawan tuba yawan hailala tasbihi ambaton Allah bayan sallar farilla ambaton Allah in za a shiga gida ambaton Allah in za a kwanta ambaton Allah in za a fita ambaton Allah in za a ci ambaton Allah in an koshi ambaton Allah in za a sha ambaton Allah wannan shine tazakkaru sai mutum ya rinka tuna Allah to duk mutumin da yake yawan zikiri yana tuna Allah zaga Allah ya bashi kariya abu na 16 sannan mutum ya kokari ya kulla alaka da masallaci malamai suna cewa kulla alaka da masallaci dalili ne na samun imanin mutum yazo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yana faɗa idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masjid idan kaga mutum ya saba da masallaci in kaga yana alaka da masallaci yana ibada mai kyau to kai masa shaida da imani a cikin hadisi ingantacce riwayar Imam al-Bukhari da Muslim, riwayar Bukhari 1423, Muslim 1032. Manzo Allah ce sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillahu, akwai mutane bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba, tabaraka wa ta'ala. Daga cikin waɗannan mutane bakwai babu lokaci, dan saboda yanayin lokaci ya kure mana. Manzo Allah ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, akwai mutumin da Allah zai sa shi a inuwar sa ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba. Kaji nan, shine mutumin da yake zuciyarsa tana rataye da masallaci. Idan a office din gwamnati yake, wallahi baya fashin zuwa masallaci. Idan aiki yake a jami'a, baya fashin zuwa masallaci. Idan a kasuwa yake, baya fashin zuwa masallaci ya sallar jami'i. Idan gona yaje, zaka ga yana kokari yana zuwa ya sallar jami'i. Idan a unguwa yake, yana kula da masallaci. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah. Kadai masu raya masallaci su ne waɗanda suka yi imani da Allah. Ashe kulla friendship, abokantaka da masallaci dalili ne na samun imani. Sannan kuma Allah zai maka wata inuwa ranar kiyama, ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba. Shine wa qalbuhu muqallaqun bil masajidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi. In ya fita, wallahi malam bai da kwanciyar hankali sai ya sake dawowa. Shi yasa malam mumini baya gajiya. In an kira shi asubahi zai fita ya je fa. Inna ka saki kiran sa azhar sai da koma waje. Da an kira shi la'asar sai da fita, baya gajiya. In an kira shi kullum rayuwar kenan. Wannan abincin zuciya mumini, wato jin dadi yake yi idan yana bautar Allah da zuwa sallah a masallaci. Alamar munafiki shine wanda baya son sallah. Alamar munafiki wanda baya son zikiri. Alamar munafiki meriya, yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Gariyan tsiya, yin abu dan a san suna yi sannan ba su ambaton Allah sai kadan. Muzabzabina baina dalik la ilaha ula'i wala ilaha ula, su ba a can ba, su ba a nan ba, su ba a dama ba, su ba a hagun ba. Haka za ka ga suna ta yawo habta ashwa, suna ta buga kansu. Kaga mutum bai tsaya samu istiqama ba, baya so yaji an kira sallah, baya so yaji jami'i. Da abokinsa ya ce zo mu je jami'i, da Allah ka je ka dawo, ni baran je ba. Kaga mutum musulmi an tafi an je an yi jami'i an dawo, yana zaune a wannan wurin, kuma wai an gama ya daga hannu ya ce Allah ka rufa mana asiri. Ai na san Allah zai rufa maka asiri. Ai iya to nan asiri a rayuwarka ita ce rashin zuwa sallar jami'i. Alamar taɓewar dan adam shine mutumin da baya damuwa da zuwa na sallah cikin jama'a. Abu na ƙarshe, an yasjuda qalbuhu inda rabbi, kullun zuciyarka ta zama tana yin sujjada a wajen Ubangiji. Zuciya fa ba goshi ba nace maka, zuciyarka ta zama tana sujjada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. An faɗa wa wani daga cikin salihan bayi cikin manyan malamai, hal yasjudul qalb, shin zuciyar dan adam tana iya sujjada? Malami yace qala na'am, warai kuwa zuciyar dan adam tana sujjada a wajen Allah. Yace yasjudu sajdatan tahtal arshi balla yarfa'u ra'sahu minha ila yawmil qiyama. Ai zuciyar dan adam tana yin wata irin sujjada mai tsawo. Zuciyar ce take yin sujjada a wajen al'arshin Ubangiji, ba ta dagawa har sai Allah ya tashi alƙiyama. Abinda ake nufi anan kinaya ne na cewa kullun goshinka yana sha'awa ya ga yaje ƙasa. Kai asubahi, kai nafilfili, kai azhar, kai nafilfili, kai la'asar, kai nafilfili, kai magariba, kai nafilfili, kai isha'i, kai nafilfili, ka tashi da daddare, kai nafilfili, ka koma asubahi, ka dada yin nafila, ka zauna jiran liman, ka dada yin nafila. As-sala, 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 as-sala. Annabi ya ce ku kula da sallah wa ma malakat aymanukum, da abinda daman ku ta mallaka. Abinda na faɗa na daidai, Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada. Wanda na faɗa na kuskure, Allah ya fi mana. Mazaqatun ruhiya, wannan shine ƙarshen wannan darasi namu na yau. Muna fatan Allah ya sa mana albarka. Shine kuma darasi na shida, za ku mu sake dora na bakwai in Allah ya so yadda sati mai zuwa. Wa bihadhal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.